بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 27 ga watan Rabi'in al-Awwal. Hijira Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 1 ga watan March shekara ta 2011. Wannan shine tafsir na 7 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke karantawa daga ainihin wato عند التفسير عن الحافظ ابن كثير واللفر الشيخ احمد محمد شاكر وند يتقيتو شي daga tafsirin ibn kathir Allah gafarta musu baki da muna karshe karshen wani babu wanda ainihin Ahmad Shakir ya kulla wanda ya biya tattaro bayanai da ibn kathir ne dangane da matsayin addinin musulunci game da riwayoyi da ake samuwa daga malaman bani Isra'il kamar Wahab dan Munabbih da Ka'ab al-Ahbar da kuma makamantan haka. Mun dauko wata gaba sai lokaci ya tsire mana a jiya insha Allah ta'ala daga cikin ta mu dauko a inda yace wa hunaka qissatun tawila rawahu an-Nasa'i fi bab at-tafsir min as-Sunan al-Kubra allati lam naraha. Yace akwai wata doguwar qissa kwarai da gaske wadda wannan kissa al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito ta a cikin hadisi a babin da ke bayani akan tafsirin al-Qur'ani mai girma a littafin shi as-Sunan al-Kubra. Yace littafin Sunan al-Kubra wadda ba mu taba ganin ta ba, inji Ahmad Shakir, mun yi bayani jiya. Ibn Abi Hatim, hakanan al-Imam Ibn Abi Hatim ya ruwaito ta fi tafsirihi a cikin tafsirin shi an Ibn Abbas daga Ibn Abbas. ويسميها الحافظ ابن كثير الحافظ ابن كثير يكن كرا ونن أينه كسادا حديث الفتون فاته بطوله ليتاشي ابن كثير سيكرا ونن حديثي دبات أينش جدد أينش عند تفسير قوله تعالى بيزو فسر مبنى الله بأن الله يكتوى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم موسى وفتناك فتونا aya ta 40 a cikin suratu Taha. Yace min suratu Taha ko thumma qala, da Ibn Kathir ya kawo wannan dogon hadisi sai yace wa huwa mawqufun min kalam Ibn Abbas, wannan ainihin hadisi ba wai na Annabi bane amma iyakar shi magana ce ta Abdullah dan Abbas. Walaysa fihi marfu'un, duk tsawon maganar ma babu wadda take ta Annabi illa qalilun minhu, sai wadda ainihin sai yar kadan daga ciki. Ina fata an gane. Wa ka'annahu talaqahu Ibn Abbas mimma ubiha naqluhu min al-Isra'iliyat. Ibn Kathir yace da dukkan alamu Ibn Abbas yana ya dauko wannan ne daga cikin irin labaran da aka halatta a dauko na bani Isra'ila. Inda kuma ta ba a jiya da karatuttuka da su gabata mun tattauna game da irin labaran da ya halarta a babu labarin su daga bani Isra'ila. Sune waɗanda ba mu ainihin wato ba sun yi karo da shari'a ba, waɗanda kuma babu dai wata illa wadda mu gani tattare da su. Irin waɗannan da sauran sifofi da ya bayyana, sai ce yana ganin kamar Ibn Abbas ya ɗauko wannan ne a matsayin irin waɗanda suka halatta ɗin an Ka'ab al-Ahbar wa ghayrihi, ko dai daga Ka'ab al-Ahbar ko kuma wani shi, wallahu a'lam. Yace Allah shi ya fi sanin daidai. Sai Ibn Kathir yace wa sami'tu shaykhana Abul Hajjaj Al-Mizzi, na ji malaminmu Abul Hajjaj Al-Mizzi yaqulu zalika aidan, har wa yau shi ma yana fadin haka, yana fadin cewa wannan maganar da Ibn Abbas ya ruwaito ta a zahiri ya ruwaito ta ne daga Ka'ab al-Ahbar, wanda yake tsohon malami ne na bani Isra'ila. Ina fata an gane. Da dadin dadawa, banda kasantuwar Ibn Kathir ya yi karatu a hannun Al-Hafiz al-Mizzi kuma ya aura mishi ainihin yar shi, wato Ibn Kathir yana auren yar gidan Mizzi. Sai ce wa hadha al-hadith hadith al-futun, Ahmad Shakir yace wannan hadisi hadithul futun din nan yushiru ilayhi al-Hafiz Ibn Kathir fi mawadi' mutaaddida min tafsirihi. A wurare da yawa mabambanta Ibn Kathir yana ta nuni zuwa ga hadisin, wato bai kwararo shi karara ba, sai dai yakan yawan ishara zuwa ga hadisin a wurare mabambanta. Wa qad nafaituhu an kitabi hadha nafyan. Ahmad Shakir yace amma ni na kore shi daga littafin nan na cikakkiyar korewa. Walam ashir ilayhi illa marratan wahida. Ban yi nuni da wannan ainihin hadisi ba sai sau daya, inda awwal marra ashara ilayhi Ibn Kathir fiha. A wurin farko da Ibn Kathir ya yi ishara zuwa ga wannan hadisi, a nan ne kawai ni na bar wannan ishara, inda tafsirul aya at-tasi'a wal arba'ina min surati al-Baqara. A inda Ibn Kathir ya dai fassara aya ta 49 a cikin suratul Baqara, to yayi ishara wannan hadisi, ni ma a wannan wuri na bar wannan ishara. Bayan wannan wuri sunna a aratu anil isharati ilayhi, sai na kai da kai game da yin nuni daga gare shi, ban sake nuni gare shi ba insha Allah, in Allah ya so ban sake lura, ban sake daga kai na kalle shi ba. Dan haka fala ushiru illa ko فلا أشير إلا إن أضطر, هكذا إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. يجد أنك تندني من من أولنا من سؤال بدن فاك مني جوانا هديثي بأوان ولي سيدي إناش جهالا بقاتا متكر بقاتا وكم تهمت جماعة أما قوبا دميني إن تندني سؤالنا بدن فاك بسيري أهالا بقاتا إنتا كاما. وأسأل الله التوفيق والتيسير, إن روك أن الله باتوا بكم سوقك من الأمر والهدى والسداد, إن روك أن الله شريع بكم أينهم جمد كتر شينيهم أبن بيت ديدي ما فات أنغاني. ومن أعظم الكلم ما بجتك النبي جرما مغنى في الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية كلمة لابن عباس رواها البخاري في صحيحه. yace daga cikin magana mafi girma wanda ya kamata a kafa hujja da ita wajen tsarkake alqur'ani mai girma daga irin waɗannan labarai da ake samuwa daga malaman bani Isra'ila, wata magana wadda Ibn Abbas ya faɗa, Imam Bukhari ya rawaito ta a cikin tafsirin shi. wa naqalaha anhu al-Hafiz Ibn Kathir inda tafsir al-aya at-tasi'a was-sab'ina min surati al-Baqara. Shi kuma Ibn Kathir ya ɗauko wannan magana daga Ibn Abbas da ya zo fassara aya ta 79 a cikin suratul Baqara. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu Malam Ahmad Shakir ya gama tattauna maka game da matsayin addinin musulunci game da ibo fassarori daga malaman bani Isra'ila. To daga ƙarshe na son ya nuna maka maganar da ya ta kai da komowa akan ta, cewa hatta maganganun da ake ganin babu wata suka dangane da su, fa'idar da ke cikinsu ƴan kaɗan ne. To sai ce mafi girman kalmar da za ta zama nasiha don a ƙyamaci waɗannan maganganu na malaman bani Isra'ila, maganar da Ibn Abbas Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yayi, wadda a cikinta nasiha ce yayi wa al'ummar musulmi ɗalibai da malamai don ya ƙyamatar da su game da ɗibo maganganu da fassara da fatoyi da labarai daga bani Isra'ila. kuma Imam Bukhari ya rawaito ta. Ibn Kathir da yazo fassara aya ta 79 a cikin suratul Baqara ya kwararo wannan ainihin wato nasiha da kuma wasiya ta sahabi Abdullah dan Abbas. Ne Ibn Abbas yace fa qala Ibn Abbas, Ibn Abbas yace ya ma'asharal muslimina, ya ku musulmi, kaifa tas'aluna ahlal kitabi an shay'in. Yaushe ne za a ce ku tambayi Yahudu da Nasara game da wani abu? Wa kitabukum alladhi anzala Allahu ala nabiyhi ahdathu akhbarillahi, a halin littafin Allah madaukakin sarki da ya saukar muku, ko kuma littafin ku da Allah madaukakin sarki ya saukar wa da annabin shi, shine mafi zamananci daga cikin labaran Allah. Ma'ana shine fantastic, shine latest edition, shine na ƙarshe daga cikin duk saƙonnin. Ko da at-taura tana nan intact in its entirety, tana nan baki ɗayan ta keke da keke, ba a canza ba, ba a ƙara ba. Injila tana nan, zabura, sunfu Ibrahim wa Musa da duk wani sako na Allah ko da yana nan, amma wanne ne na ƙarshe? Al-Qur'ani. To sai Ibn Abbas yake cewa yaushe za ku rinka tambayar mutanen da nasu sakon ya dade ya tsufa a hali kuna da sako sabo dan zamani wanda da dumi-dumin shi in an gwada shi da waɗancan waɗanda sun guce? Ko kun fahimta jama'a? Sai ya ci gaba da cewa taqra'unahu mahdan lam yashab, kuna karanta shi Al-Qur'ani tsantsar karantawa bai tsufa ba, yana nan bai gurɓata ba. Wa qad haddathakum Allahu anna ahla al-kitabi qad baddalu kitaba Allahi wa ghayyaru, a halin Allah ya baku labarin cewa ahlul kitabi sun sauya littafin Allah da wani sun ainihin cancanza shi, sun rikita shi. Wa katabu bi aydihim al-kitab, suna rubuta littafi da hannayensu. Wa qalu, sai su ce huwa min indillahi, daga wurin Allah ne. Liyashtaru bihi samanan qalila, dan su samu ƴan kuɗi kaɗan da wannan abin da suka rubuta suka yi wa Allah ƙarya. Afala yanhakum ma ja'akum min al-ilmi anna sa'alatihim, shin ilimin da ya zo muku daga wurin Allah bai ishe ku ya hana ku daga tambayarsu ba? Ilimin ku da kuke da shi game da cewa su maƙaryata ne, suna wa Allah ƙarya, su masu sauyi ne, suna da dumari, wato suna da likita al'amari, suna da sauya al'amari, suna da gurɓata al'amari, wannan ilimi ne daga Allah game da su ku? Yanzu wannan masaniyar da kuke da ita game da su ba ta isa ta hana ku game da ainihin wato tambayarsu wani abu ba? Yanzu duk mutumin da ka san cewa kai kana kyamacin haram, ka san cewa shi kuma hanyar samun abincin shi ta haramun ce, masaniyarka da cewa hanyar samun abincin shi ta haram ce, ba ta isa ta hana ka game da tambayar shi ba? Ta isa. Tunda kana tsoron gurɓataccen addini, kuma Allah ya saukar maka da ingantacce a Qur'ani, ya kuma nuna maka nasu gurɓatacce ne, yanzu masaniyarka da kake da ita game da cewa nasu gurɓatacce ne bai isa ya hana ka game da tambayar su ba? Ya isa, in dai da gaske kake addini. Ina fata an gane. Don haka sai yake cewa wala wallahi ma ra'ayna minhum ahadan qattu, yace ku saurara, na rantse muku da Allah ya ku musulmi, ba mu taɓa ganin wani daga cikin ahlul kitabi ba ko da ɗaya daga cikinsu ko sau ɗaya. Sa'alakum anil ladhi unzila ilaykum, ya tambaye ku game da abin da aka saukar muku, ba za ka taɓa zuwa ka same shi ya zo yana tambaye ka game da Qur'ani ba, ba za ka same shi yana tambaye ka game da addini ba, ba za ka same shi yana tambaye ka game da komai ba, baya son duk abin da ke wurinka. Amma samaka Allah ya shaida cewa alheri ne, saboda haka suke ainihin hasada akan wannan saukarwar da Allah yake wa wannan alheri. Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi ku wala almushrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum, suna muku hasada, ba sa fatan ma alheri ya saukar muku. Me alheri? Shine alqur'ani. To mutanen da ke muku hasada a halin sun san alheri ne, ba su taɓa zuwa sun tambaye ku ba, me yasa ku da kun san abin da ke hannunsu gurɓatacce ne za ku je kuna tambayar su? Zama wannan wasiya ta Ibn Abbas ta kai matuƙa ko ba ta kai ba? Amma kai ce an ruwaito kashi, ko kuma a ce rabin fassara Al-Qur'ani, an ruwaito ta daga Ibn Abbas yadda za ka ga ƙisas ce ko kuma tafsirat ce Isra'iliyat. Wata ta inganta cewa shi Ibn Abbas ɗin ya karɓo daga Wahabu Ibn Munabbih da Ka'ab al-Ahbar kamar yadda muka yi bayani jiya. Wasu kuma tafsarorin ba su inganta daga Ibn Abbas ba. Don haka wata matsala ta taso a duniyar tafsiri a wannan zamanin, ita ce shin Abdullahi ɗan Abbas yana da tafsiri wanda ya rubuta da hannun shi? Amsa ita ce a'a. Kuma Suyuti yau wajen shekara 500 da ta wuce ko fiye da haka ya amsa wannan a cikin littafin shi Al-Ittiqa. Ibn Abbas bai taɓa fassara Al-Qur'ani ya rubuta shi ba. Ya rage ina hukuncin sahifar Ibn Aqil daga Ibn Abbas, ita ma isnadin ta munkari. Waɗannan su ne document, su ne takaddu rubutattu waɗanda kai tsaye aka danganta dan akwai tanwirul miqdas fi tafsir ibn Abbas ko ila tafsir ibn Abbas wanda Fayruz Abadi mai littafin Qamus shine ya rubuta ba Ibn Abbas ne ya rubuta ba dan za ga mutane kai tsaye wani ma har in ya tashi sai dauka gwaninta ce yace bana ba zai yi tafsirin Qur'ani da Rabbul Adham ba zai yi da Jallalain ba ba zai yi da Ibn Kathir ba sai ce shi da tafsirin Ibn Abbas zai yi shi a zaton shi Ibn Abbas ne ya rubuta wannan tafsirin a babu wani sahabi wanda ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani tun daga Baqara har Nas da hannun shi babu ka sai sai wajen shekara 30 da ta wuce muna karatu a Kano aka zo aka kawo wani dan gidan su Ishaq Radio yana ainihin alfahari cewa su fa a gidansu suna da tafsirin Abu Huraira akai ta mamaki wasu yaran suna son su ji shi ne ma su je su ga tafsirin Abu Huraira duk wannan yake nuna ba a bincika ina game da ingancin abu kawai tafsirin Abu Huraira Abu Huraira bai da tafsiri ba Abu Huraira ba ba Ibn Abbas ba Ibn Taymiyyah nan kurkusa da Ibn al-Qayyim cikin su ba wanda ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani amma malamai suna da dabi'a sukan dubi maganganun malamai kamar Ibn Taymiyyah sai su ce sun tattare sai su ce ga tafsirin Ibn Taymiyyah ina fadin haka ne saboda yau ya kai wajen shekara 10 mun je Maktabatu Baz a Makka za mu sayi littafai sai ne ce ya zo siyan tafsirin Ibn Taymiyyah ne sai na daga kai sai na gan shi ainihin dalibin ilimi ne sai na ce mishi amma fa Ibn Taymiyyah ba shi da tafsiri maktubi sai ya ce bala sai na zaro sai na ce ba wannan kake nufi ba sai ya ce sai na ce ai ba Ibn Taymiyyah ya rubuta ba ya ce ya zan ce ba Ibn Taymiyyah ya rubuta ba sai na ce karanta mana a jiki ma an rubuta ba shi ya rubuta ba wato kada gidajencin mutane ya kai yadda ga abin a rubuce ma cewa tafsiri kaza kaza sai a ce an Ibn Taymiyyah daga Ibn Taymiyyah sai a ce jam'u wa tartibi wa tahdidi wa tahqiqi fulan ibn fulan wani dan wani shine ya tattaro ya harhada ya tace amma duk da haka wani sai ya ci gaba da ganin Ibn Taymiyyah ne ya rubuta to ba nan ba Ibn Taymiyyah ba shi ya rubuta majmu'ul fatawa ba ma majmu'ul fatawa da majmu'ur rasail da duk waɗannan littafai da aka zo aka tattara ba shi ne yayi ba sai dai kananan fatoyin shi ne wannan shafi biyu wannan shafi biyar sai a dibo sai a harhada duk inda karanta ga sunan suna fade waɗanda suka yi aikin amma mutanen mu muna son ne a rinka tantance abubuwan da malami zai zauna ya yi da kanshi da abubuwan da za a zauna a yi a madadin shi kamar yanzu Usaymin bai yi tafsirin Al-Qur'ani ba da hannun shi Usaymin bai yi Bulughul Maram sharhi da hannun shi ba bai yi Riyadus Salihin sharhi da hannun shi ba kashi 95 ko da 7 na littafan Usaymin da kuke gani a kasuwa Usaymin bai san da su ba ba shi ya rubuta su ba kasusuwa ne ake dauka ana jure abin da ya fadi dan haka so da dama wasu wuraren sai ka nemi tafsirin wata ayar ba zaka gani ba banda a samu kafadin ba misali yanzu ka duba sharhin shinana na abin nan na Riyadus Salihin ga shi nan muna da shi a makarantar nan zaka ga babu sharhin hadisin nan da ne muku sharhi nan sharhin hadisin Abdullah dan Amr dan As babu shi gaba da babu me yasa za a nemi kafadin ko ba a samu ba ko kuma takhrijin ta kai shi kenan babu abin da ya biyo baya na sharhi da kan aka zo kai shi kenan sai a tsallake shi dan haka ya kamata jama'a su gane hakikarin al'amari babu wani sahabi da ya zauna ya rubuta tafsirin Al-Qur'ani mai girma a san wannan jama'a amma ana dubo wato in an dubo daga gare su wajibi na farko shine a fara tacewa a tabbatar da wannan tafsirar ta inganta to kun ga anan ne nake so in ja hankali da muka ce mu ahlus sunna ne muna bin tafsirar salaf to da fa duk fassarar da aka danganta daga salaf ce ta inganta ba kenan in an ce Ikrimatu ya ce kaza Bahaq ya ce kaza Mujahid ya ce kaza Abul Aliya ya ce kaza sai ka binciki ina isnadin waɗannan maganganu don haka littafi mafi fa'ida akan haka da an yi mishi takhriji shine littafin Suyuti Ad-Durr al-Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, sai dai kaito Suyuti ya cika littafin da fassarori daga malaman salaf waɗanda zaka ce suna da saɓani ko karo da juna ko mabambanta amma bai kawo isnadojin su ba, sai dai alherin shine ya faɗi littafan da aka fitar da su. Wasu littafan kuma da yawa ma yanzu ba a samun su balle a ga isnadojin su, sai dai kuma da yawancin maganganu irin waɗannan al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito su a cikin tafsirin shi, da ya ruwaito su kuma ya ruwaito su da isnadi, shi kuma da yake malami ne daga cikin malamai na da, in suka kawo isnadi ƙarshe galibi ba sa cewa ya inganta ko bai inganta ba, sai su ce domin tunda sun kawo isnadi sai kai ka duba. Kenan yanzu tafsirin Ibn Kathirin, afwan tafsirin Ibn Jarir al-Tabari ba zai zama na dogara ba daga maganganun da kai ake ganin Ibn Jarir yake kawowa, sai an bincika an san sun inganta ko ba su inganta ba. A nan ne zan yi wani ta'aliki. Akwai nuska da malamin mu Malam Abdullahi Turki Zaina yayi ta haƙiƙinta, wannan maganar ina ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata mu fito mu faɗi gaskiyar lamari game da ita. Yayi da'awar yayi ta haƙiƙinta amma gaskiya saboda Allah ba shi ne yayi aikin ba, kamar yadda yayi da'awar cewa yayi ta haƙiƙin wancan tafsiri da muke da shi bugun Kurtubi na makarantar nan. Haƙiƙanin al'amari abin da ya faru malami ne, sai gwamnati ta ɗauko shi sai ta bashi aiki, da ta bashi aiki na ministan waƙafi sai ya zama ayyukan idariya, ayyukan administrative ayyuka sun yi mishi yawa, don haka academic ayyuka sai ya zama ba shi da lokacinsu, kuma ya taso farkon rayuwar shi ya fara to sai abu ya zama matsala, sai ya ɗibi ma'aikata ya buɗe office ya samo na'urori da duk abubuwan da ake buƙata da maɗaba'a da komai, ya ɗibi hannun jari mai ƙarfi don yana da kuɗi ya saka a cikin ainihin maɗaba'a ta risala, sakamakon haka ma aka mai da ita ar-risalatul alamiyya, ada maɗaba'atul risala ko mu'assasatul risala, yanzu ta zama mu'assasatul risala al-alamiyya. Baya samun damar yin aikin da kanshi, ba shi da lokaci, waɗannan matasa da ya ɗauka a ƙasar Masar su suke aikin, galibin aka zo ta safuhi yake in ya ɗan buɗa haka shi kenan. Amma gaskiyar lamari abin da kan yi mana takaici, naka tashi sai a je a buga, naka buga kuma sai a sa tahqiq wa takhrij al-Sheikh al-Allama Abdullah ibn Fulan ibn Fulan al-Turki. Gaskiya saboda Allah shekara biyu da ta wuce ko uku bayan da na siyo tafsirin can na Kurtubi, sai da Samir ya ce mini kai ka san menene nan ka siyo, nake saboda tare da haka na san cewa wannan ita ce ahsanu taba'a, yace na je ce amma ka san muzawwara ba shi yayi aikin ba, nace na sani, ce dan me ka siya, nace eh na san ba shi yayi aikin ba amma tare da haka ita ce taba'a mafi kyau da za a iya cewa a yanzu, nace amma me yasa ba za a yi mishi nasiha ba irin yadda kai din nan kai wa Usaimin. Littafan da ake bugawa ana cewa na Usaimin ɗaliban ilimi sai su yi taka tsantsan, saboda wallahi wasu littafan ba shakka kasusuwa ne kamar na faɗi ko mafi yawanci, amma matsalar da ke cikin wasu maganganun da ke cikin littafan ba na Usaimin ba ne. Misali za ka ga ainihin takhrijin Bulughul Maram, an ce na Usaimin ne, ba na Usaimin ba ne, Usaimin da ya takhrijin Bulughul Maram. In ka karanta muqaddimar Samir za ka ga cewa sai da Samir ya rubuta wa Usaimin wasiƙa, ala gafarta malam kai malamin mu ne, kai ne kai wannan aiki yace shi bai ma san an yi ba, to gashi fa an buga da sunanka, amma fa duk gashi nan ya yaba a duniya. To wannan yana daga abin mamaki a cikin babin ilimi jama'a, wato wasu ɗalibai ne suka taso na sani aina na ainihin abin nan Usaimin, suna son su muƙawamanci ko kuma su tafiyar da ayyukan da Usaimin da Albani suka yi, su duk abin da Albani ya rubutu a kai Usaimin ma ya rubutu a kai, ina ganin wannan kuskure ne, don abin ba gasa ba ne. Albani shi da hannun shi ya rubuta littafin Sifatus Sala, da hannun shi ya rubuta Ahkamul Janaiz, amma sai ga littafi yanzu ya fito wai shi ma Sifatus Sala na Usaimin. Usaimin bai taɓa yin littafi Sifatus Sala ba,
ba mu ki cewa a kasar ya karantar yayi kaza ba, amma rubuta littafi rubutacce sifatu sala har kuma a dakko a zo ana gwadawa cewa Usaimin a cikin sifatu salatin shi ya ce kaza, Albani ku auri kaza, shi ku kaza ya ce, almuwazanatu wattarje, wannan kuskure ne gaskiya. Ina ganin jama'a ina ɗaya daga cikin waɗanda ya wajaba mu ji tsoron Allah mu yi wa al'ummar musulmi waɗannan ababin nasiha, domin na lura da yawancin ɗalibai ilimi da malamai musamman a ƙasashenmu ba su san waɗannan haƙa'iƙ ɗin ba, domin galibi suna zaune sai abin da aka buga musu suka tsinta suka siya a masallacin juma'a, ba su san yaya abubuwan suke ba. Kuma ku sani da cewa su da dama maganganun da malami zai yi a cassette idan ba za a nemi ya zauna ya yi sharhin wannan littafin da irin waɗannan maganganun, salon maganganun yakan saba, yakan sha bamban. Shi yasa ga sharhin can Usaimin yana da shi Zabi Mustatir, lokacin da suka zauna suka juya kaset ɗin yana da rai sai ce amma ba za ku buga ba, sai kun kawo min na karanta tukuna na rage wasu abubuwa na saka wasu abubuwa na tace da kaina. Daga cikin da kita san Usaimin waɗanda ke kaset mafi inganci da daga ciki ga wancan sharhi na ainihin Zabin Mustakne yana daga ciki, saboda hatta taba'a ta biyu da za a yi yadda Usaimin yana saura shekara uku ko huɗu da rasuwa, sai da ya zauna ya sake ainihin rujiyun ɗin ta tukuna, ya sake muraja'arta ya tabbatar, sannan ya ce a je a buga. Idan haka za a ga yana daga cikin littafan da kai in ka san Usaimin to za ka ga cewa maganganun da ke ciki ba su saɓa wa yadda Usaimin ɗin yake ba. Amma haka za ka buga wani littafi Fiqhul Ibadat, wannan littafi Fiqhul Ibadat a cikin shi sai ga shi ƙarara aka ce wai Usaimin ya ce bai halatta a yi jifan shedan da daddare ba. Usaimin ya faɗi haka. Samir ya ce yana Allah Allah su haɗu ya tambayi Usaimin game da wannan maganar, saboda ta saba hadisi, don hadisi ya halatta za a iya jifa da daddare. To ba a zaton malami irin Usaimin ya saba ya hadisin, ko kuma ma yadda hadisin ya zama sha'a ya yaɗu injantacce a ce bai san shi ba. Yace to amma sai bar magana, yana Allah Allah su haɗu da Usaimin ya mai tambaya. Samir ya ce ya tafi zai yi jifan shedan da daddare wajen sha ɗayan dare, sai ya ga Usaimin zai yi jifa, ya ce Allah gafarta mala ina ba ka, ya ce zan je jifa ne, ya ce to Allah ya karɓa, ya ce sai da ya bari ya gama jifa tukuna. Ya ce amma Allah gafarta mala mu mun karanta a littafin ka Fiqhul Ibadat ka ce bai halatta a yi jifa da daddare ba, sai ya ce kazabu alayya, ƙarya suka yi. Waɗannan littattafan abin da yake faruwa mu a nan Najeriya su suka bi gangaro mana, saboda 'yan Misira ne suke bugawa. To ɗan Misira game da buga littafi da ɗan Beirut, to sai ka yi taka tsantsan da shi, saboda shi ko Allah aka zaga in ka kai mai indai da kuɗi zai buga. Idan aka ainihin rubuta littafi, shi yasa na daga cikin wuri mafi haɗari ka kai musu buga littafi shi ne Masar. In ka kai mishi buga littafi Global Maram ɗin nan na Samir Riyal 25.5, in ka ce kai kana so ya buga maka a Riyal 5.5 sai ce zai yadda. Amma kai in ka buga wai gaggawan ne kake ina za ka kai, sai ka ce Najeriya, sai ce shikenan ba komai, zai buga maka Riyal 5.5 zai buga maka. Sai marmarin sai ya buga, idan ya buga kafin lokacin da aka yi alƙawari sai ya aiko da nashi bugun Najeriya a marmarin a siyar. Na ka siyar shikenan, kai kuma ya buga maka. Sai ka kawo naka sai ka zo ka samu aida wani bugu na Global Maram, amma ba za a sa sunan madaba'a ba, za ga babu sunan madaba'a, wata madaba'a ta buga babu shi kenan. Suna da ire-iren waɗannan dabi'u, waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda tun da galibi nan ɗaliban ilimi ne, duk da kasafe ɗin zai je ga wasu waɗanda suke ba ɗaliban ilimi ba ne, wasu ma waɗanda suke ainihin wato za ka iya cewa wayaye ne, waɗanda wannan magana ma ba ma za su fahimce ta ba, sun su mata wata gurguwar fahimtar. Amma wajibi ne a tsaya a faɗi, musamman dai tun da littattafan Usaimin daga ƙasar Masar in an buga su kai tsaye suke isowa ƙasar nan tamu, kai mutane kawai da an ce Usaimin ne shi ke ne. To gaskiya saboda Allah masu wannan aiki yana daga cikin irin magudin da suke sai a yi taka tsantsan.
don haka in ka ga littafi an buga shi na tafsiri an ce na sahabi ne, to bar kai saurin danganta wannan magana zuwa ga sahabi, sai ka ga ya ne ne ya buga shi, ya yi ruwaito maganganun, ina isnadodinsu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Shi ne Ibnu Abbas yake wannan wasiya, sai shi Malam Ahmad Shakir yace wa hadhihi al-maw'izatu al-qawiyya ar-ra'i'a, wannan wa'azi ne Ibnu Abbas ne mai ƙarfi kuma mai daɗi. Rawahu al-Bukhari fi thalathati mawadhi'a min sahihihi, Bukhari ya rawaito wannan ainihin wato nasiha ta Ibnu Abbas a wurare guda uku a cikin littafin shi as-sahih, a cikin mujalladi na 5 shafi na 215 da mujallad na 13 shafi na 282 da ainihin shafi na 414 min Fathul Bari, na Fathul Bari in ka duba ba ga wannan riwaya. To kun ga yanzu jama'a, wannan maganar ta isar da gaya, in ka ga wata magana an danganta zuwa ga Ibnu Abbas wadda Isra'iliya ce, sai ka ce to amma fa shi Ibnu Abbas ga shi yayi kwaba game da riwayoyi daga Bani Isra'ila, to amma a bincika ga ingancin maganar zuwa gare shi, ko kun fahimta gane? Allah madaukakin sarki ya taimaka. To zama wannan ita ce ƙarshen muqaddimar Malam Ahmad Shakir, wadda take ɗauke da bayanin yadda ya tsara wannan aiki da kuma irin yadda tafsirin Ibnu Kathir din yake. Sai kuma ya kawo Makhṭūṭatul Azhar, wato abin da yake nufi da Makhṭūṭatul Azhar, in ba ku manta ba a baya mun karanto bayani dangane da cewa Malam Ahmad Shakir yace ya samu kwafi biyu na rubutun hannu na Ibnu Kathir, ɗaya mai tsawo, ɗaya taƙaitacciya. Sai ya fahimci cewa a zahiri Ibnu Kathir ya fara rubuta taƙaitacciyar ne, sannan sai ya zo ya ƙara shigar da wasu abubuwa, ko? To ya yi bayani dangane da ainihin wannan Makhṭūṭa ɗin. Waɗannan bayanai ne waɗanda ba karatu ne na aji ake a kan ilimi na tahqiqi da an tsaya an bi su, amma dai ya kamata ku gane muhimmancin shi ne. Yana son ya nuna maka wannan aikin da yayin shi ya samo shi ne daga, ko kuma babban madogarar shi ita ce ainihin kwafi na rubutun hannu na wannan tafsiri. Sannan daga cikin kwafin akwai wanda aka samu daga Jami'ar Azhar. Ita Jami'ar Azhar na daga cikin abubuwan da yasa akan fifita abin an samo daga gare shi. Asalin Jami'ar Azhar ba gwamnati ce ta kafa ta ba, ya kamata ku gane wannan. Don haka in baban da al'amura suka zo suka rikicewa Azhar daga baya-baya ba, duk abin da ya shafi Azhar a tsarin ilimi a duniya ya fi ko'ina inganci, saboda asali malamai ne suka haɗu suka gina ta, wanda irin wannan a ƙasashenmu ya yi ƙaranci. Mafi yawancin makarantu a Najeriya in ma gwamnatoci ne suka haɗa, ko kuma alhazan birni suka gina su. A ƙarƙashin haka gwamnatin za ka ga tana da manufofin da take son ta cimma, ba lallai ya zama manufofin na samar da ilimi ba. Za ka ga in alhazan birni ne suka kafa muku makarantun Islamiyya ko masallatai, za ka ga cewa me yiwuwa manufofin su ba su yi daidai da manufofin irin na malamai ba. To lokaci ya yi, ya kamata malaman Ahlussunna a Najeriya su fara sa kuɗinsu suna gina masallatai da makarantu, domin su zartar da zallar abin da ya shafi aikin ilimi da kuma aikin da'awa, yadda wani ɗan siyasa daga baya ba zai iya tasowa ya rubuta abin da aka yi shekara da shekaru ana yi ba, saboda an saba mishi. Ko kun fahimta jama'a? Kaga malami bijimin malami ya shekara 20 a masallaci yana limanci yana karantarwa, ana nan wanda ya gina masallacin sai zo ya shiga cikin jam'iyyar da jama'a ba sa so, yanzu ya rage. Ko dai malamin nan ya zo ya bi ra'ayin mai masallacin, saboda yanzu malamai an saka su ko sun shiga cikin harkar siyasa tsundun, dole ne duk abin da ya taso ana so a ji ina malamai suka dosa. To shi ne masallacin da makarantar an ɗauki ma'aikata an ba shi, shi ne ministanta. Sannan su kuma jama'ar kasar ba sa son su yi siyasar wanda ke shugabancin kasar, shi ko duk minista dole ya goyi bayan siyasar da gwamnatin ke tafi a kai. Idan malamin nan ya yi shiru a ce lallai ya fito ya bayyana matsayin shi, idan ya fito ya bayyana matsayin shi wanda ya daidai da wannan mai masallaci, jama'a su ta waye. Idan ya bayyana matsayin shi daidai da abin da kuma yake tare da jama'a mai masallaci, kuma ya cire shi ya sauke shi ya ɗauko wani from nowhere, kowane iri ya dora duk da'awar da aka yi shekara 20 ya rubuta ta. To na daga cikin abin da ya dimantar da azhar jama'a asalin ta malamai ne so kafata suka hada kudin su suka sai fili suka gina ta suka tashi suna karantarwa. To dan haka har yanzu tana daga cikin jami'o'in da zaka ga cewa takan tsayi akan ra'ayoyin da ta gino akai domin ba ta gwamnati ba ce. To a Najeriya abin mamaki sai da malam ya samu kudaden da zai gina gidajen haya da shaguna da motocin haya, amma kuma randa ya tashi gina masallacin shi sai kauce yana jiran wani kansila ko ciyaman ya zo ya gina mai. Saboda haka a matsayinku na ɗaliban ilimi ya kamata ku fara samun wannan fikirar. Shi yasa jama'a ko kun san cewa Darul Hadithul Ashrafiyya bayan shekara 940 ko da 70 da kafa ta har yanzu tana nan a duniya. Darul Hadithul Ashrafiyya makarantar da Imam Nawawi ya karatu, Al-Hafiz al-Mizzina ya karatu a cikinta, Sujjuna ya karatu a cikinta, har yanzu ta zama tana nan mai zaman kanta ce. Me yasa? Saboda ta kasance asalin ta ta malamai ce. Wannan yana daga abin da ya wajaba ainihin akan musamman du'at na ainihin Ahlus Sunna wal Jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To malama yana bana dangane da makhtutatul azhar din nan wadda wannan muqaddima ya rubuta ta tun ainihin hijira na da 1375 daidai da 1956 kenan, yanzu kusan shekara 60 da ta gabata. To sannan sai ka fito kwafi na wannan makhtuta sakana inda za ku gani ya dauki hoton ainihin wato wannan ainihin rubutun hannu na Ibn Kathir din ya kawo duk gashi nan shine za a gani haka. To zai kai mamaki yanzu daga irin wannan ne fa, daga yadda ka ga wannan rubutun duba ka gani kai baka iya karanta. Mala Ahmad kai ne da tabaran hangen nesa, duba ga duba baka iya karanta a duba ga da tukuna ai baba ana ku ne a kai mana abu to kafin ba su ba. To ga ta duba ka gani, duba duba gani da tabaran ka baka iya karanta eh. To daga nan za a gane malaman Ahlus Sunna sun yi kokari da za a rubuta abu shekara 100 nawa bayan lokaci kuma su su iya bismillah da kuma rona bayan lokaci kuma su kaga sun zauna sun karanta maka ko kuma su mai maka da shi yadda kai kake ganin shi din nan dara dara. Ko kun fahimta jama'a? Ku dubi wannan rubutun hannu ne, gashi gashi ma ake cewa suratu sabti sama'in bi khatil hafiz ibn kathir ala kitabi muwatta suwaid ibn sa'id wa hiya makhtuta atiqa jiddan. Wannan ana son a nuna rubutun hannun Ibn Kathir ne nan gashi akan muwatta, muwatta ma rubutun hannu na Ibn Kathir da kuma ainihin wato tafsirin Ibn Kathir da rubutun hannu a nan. Sai kaga kai ba za ka iya karantawa ba ko? To sai Ahmad Shakir karanta a suke wannan ilimin sai an koya maka shi ƙarya ne kawai saboda kana da digiri ko master ko PhD a lugar Arabiya ko dirasa Islamiyya ka iya ba inda ake karantar da kai shi wannan in ba karatu kai a jami'o'in duniya waɗanda su suka ɗauki hadisi da ilimin tahqiqi ilimi ne mai muhimmanci ba shi ne ilimi ne na tahqiqi. Za a zo a koya maka qira'atul makhtutat, yaya ainihin ake karanta makhtutat, sai malamin ya nuna maka ga yadda za ka iya gane rubutu kaza ga yadda za a yi ga yadda za a yi. In yanayi ya turke shi ne sai ya ɗauko maka wannan ku dube ta. Wata ainihin kwalba ce wadda wannan kwalba ta qira'atul makhtutat ce, al'adasa suke kiranta. Ina fata an gane magnifier sunanta da turanci. Tafi bookshops ko da a nan garin za ka iya samo ta haka. Za a ga can a wurin yan koda ake samunta yan kwalba ce haka yan yankakkiya, in abu ya gagara ka iya ganin shi sai ka sa haka, in ka sa sai ka natsu. Sai ka natsu haka sai ga kana iya karanta bismillahir rahmanir rahim. Qala shaykhul imamu al-alimul awhad al-bari'ul hafiz, ka gani? Amma haka fa sai ga ba zai karantu ba, amma da ka sa fa sai ta magnifying abun, sai ta dago maka shi, ta tace maka shi, sai ta nuna maka shi gwaragwara, sai ga ka iya karanta. Shine sai ka koma kai kuma kana rubuta da naka rubutun a hankali. In kuma kai ka iya computer sai ka koma kana kwafiya akan computer. Ina fata an gane. To wannan yana daga cikin abubuwan da babu shakka yana daga cikin mawrusatu ilmi salaf rahmatullahi alal jami'. Allah madaukakin sarki ya taimaka. to bayan nan sai kuma ka duba kaga ga irin aikin Ibn Kathir shi kuma ka gani ai aikin shi ainihin Ahmad Shakir shi kuma a shafi na 22 da gani gashi nan ka ga yadda yake ikhtisari idan ya gama dubo abin da zai ikhtisarin gashi nan sai ga ya sa biro ya dan sassoke inda bai bukata din to in ya tashi kofi ya sai kofi inda ya bari kenan sai sa wannan aikin baya bukatar kiwa jama'a to sannan daga karshe ka ga rubutun hannun malam Ahmad Shakir da kanshi gashi na malamin yace suratul khatiya kutibat bi khatti yad al-shaykh Ahmad Shakir ويظهر فيها اتمامه لهذا المختصر عشان يجي الحمد لله رب العالمين ماشي اتممت اختصار هذا التفسير الجليل في المسيبة يكون عمدة التفسير بين كذا كذا ماشي بين الاشاء اذا كان مغربا بالاشاء ما يكمل اي كان ماشي ما كان مغربا بالاشاء ما تفاترات ما ربطين هنن شنو اللي يتبين هذا هكا ما فات ان غاني عشان ده جماعه يسا يا كمل wannan aikin ne a ainihin wato tsakanin magriba da isha na ranar lahadi 12 ga watan al-muharram hijira na da 1376 ina fata an gane daidai da 1956 kenan ina fata an gane a 19 ga watan august ya kammala wannan aiki jama'a kun ji to sannan sai kuma yazo ya fara bayyana ainihin wasu nuskoki na ainihin wato wasu kafi har wa na Ibn Kathir din gashi nan shafi na 27 duk gashi nan yayi bayani a cikin shafi uku an gani to sannan da ya gama sai kuma in ka tsallaka shafi na 30 daidai ko sai ya ce tarjamatul hafiz ibn kathir tarjamatul hafiz ibn kathir kun ga irin tarihin babban mahaddaci ibn kathir wannan ma ba zan azami mu karance shi duka ba a za mu dan yi dauki daidai ne game da al'amura yace الحافظ الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير ابن ضوء ابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي ونجد كتن سومنشي دنسبشي دنسبشي ما فات عن ذلك واتو ببن مهدتيني حجة مال من حديثي مال من تاريخي amintacce mai matukar salala imaduddin abul fida'i kun ji alkunya shi kenan baban fida'u ba fida'u irin ta ka ta kasa hasa ta bid'a ba isma'ilu dan umar dan kafir dan bai dan kafir al-qurashi ba quraishi ne ad-dimashqi amma yace shi bai san shi ba quraishi bane sai da malamin shi ya gano malamin shi al-hafiz al-muzzi da ya binciki salsalar su Ibn Kathir yake rannan da malami na yazo rubuta tarihi na sai na ga ya rubuta al-Qurashi sai na tambaye shi ya ake na zama da Qurashi ni ma ban sani ba yace to ka san baka zauna da mahaifinka ba domin shekarar shi uku ko uku da rabi ko hudu mahaifin ya rasu to mu muka san tarihin asalin ku kaza 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 shine shi ma Ibn Kathir yake gaba da rubuta shi da Qurashi na fata an gane ka ban Najeriya ne sai kafa zawiya fara cin falala na fata an gane ad-dimashqi mutumin dimashq ash-shafi'i to wannan sunan nashi isma'il don tarihin duk yana nan jama'a wanda ya san zai iya abin nan don ba za mu bata lokaci wajen karanta tarihin ba asalin baban shi malami ne na fiqh ko malami ne na lugha al-arabiyya kuma khatibul qaum ne limami ne na juma'a da idi da salloli makamantan haka babban dan shi sunan shi isma'il ya balaga ya haddace alqur'ani ya iya fiqh ya iya hadisi idan yana murna ya samu majaji kenan sai wata annoba ta saukar wadan ya hausan haka sai ya fado sai ya mutu idan ya matukar bakin ciki a lokacin kuma ya manyanta to shikenan a wannan lokaci ne sai ainihin uwar Ibn Kathir kuma sai ta haifi Ibn Kathir shine sai aka mayar da Isma'il shine Ibn Kathir yake cewa farkon da a gidanmu Isma'il karshe kuma ni ne dan auta Isma'il to amma uban sai ta addu'a yayin ta sa mishi albarka kuma gashi duk da uban ya rasu amma sai da Allah ya cika mishi burin shi ya zama babban alarama mahaddaci masanin Qur'ani masanin hadisi masanin fiqh malamin jarh wa ta'dil gogagge a cikin lugar arabiya sannan kuma jishi yadda aka ji shi a fagen tafsiri kamar babu kowa sai shi Allah madaukakin sarki ya gafarta musu baki daya. Babban wanshi shi ya rinka karantar da shi ainihin mai suna Abdul Wahab, wato wanshi da ke biye da babban wanda ya rasu kenan. Ina fata an gane. Ibn Kathir da kanshi shi ya yi tarihin kanshi a cikin littafin shi mai suna Al-Bidayah wa Nihaya, sai kuma manyan malamai da suka yi tarihin shi irin su ainihin Ibn Hajar da irin su Sakhawi da irin su Shawkani da waɗanda ainihin suka biyo bayan shi.
Ibn Kathir yana da ɗabi'a ta son bin labari ƙeƙe da ƙeƙe. Na kan ka karanta littafin shi Al-Bidayah wa Nihaya, za ga irin yadda ya rinka ba da labarin Turawan mulkin mallaka sun shigo ƙasar su sun yi kaza daga ƙasa kaza sun yi kaza daga ƙasa kaza sun yi kaza. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya rubuta manya-manyan littattafai daga ciki akwai wannan tafsirin, daga ciki akwai Al-Bidayah wa Nihaya. Wannan littafi Al-Bidayah wa Nihaya, jama'a, ya yi ƙoƙarin tarihin halittun Allah ne tun daga alƙalami da Allah ya fara halittawa har zuwa zamaninsu. To, Ibn Kathirin uslubin shi kamar da nake faɗi ba irin uslubin sauran malamai ba ne ba, wato shi banda tarihin abubuwa har da irin abubuwan da ke faruwa a kan titi da abubuwan da ke faruwa a masallatai, duk yana zama ya rubuta ya ce a yau labarin masallaci kaza ya rasu mai suna kaza kaza kaza, mun je mun yi mishi jana'iza mun rufe shi a masallaci kaza. Ana bawa jana'iza sai bawa rubuta wannan, a yau wani ya rasu, a yau an yi kaza, a jiya an yi kaza, an yi kaza. Haka an ka karanta tafsirin
Taqribut Tahzib na Ibn Hajar, nan haka dai suke. Shikenan, bari mu duba gashi nan. To, abin da yasa ne muku haka, da gangan ne muku haka, waɗannan littattafan su akwai yiwuwar su kawo, akwai kuma yiwuwar ba su kawo ba, amma nan in ka duba insha Abu Mas'ud, Abu Matar, Abu Ma'qal, Abu Al-Malik, Abu Al-Muhallab, Abu Maimuna. So, shi nun tsallaka can ƙarshe ne ma, nan yana kawo su da harafi ne ma, sai ce maka harfu zal, wanne ne bayan abu din ya fara da zal? Abu Zar.
Amma ya kamata a san asalin Ibn Kathir bai kammala shi ba ya rasu, Jami'ul Masanid ya suna. Sannan yana da littafi Ikhtisar Ulumul Hadith, wanda in ba a manta ba muna karanta shi a makarantar nan tare da ɗaliban ajin Abu Bakar As-Siddiq. Sannan ya ainihin wato fara sharhin Bukhari ɗan kaɗan sai ya rasu. Yana da dole littattafai waɗanda suke masu bana, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. To, jama'ar musulmi, wannan ita ce ƙarshen muqaddima yadda ainihin za mu faɗi, yadda Sheikh Ahmad Shakir ya ainihin rubuta. Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi gaba ɗaya. Inda ma yana da kyau mu yi tsokaci don gane da yaushe ne ainihin wato Ibn Kathirin ya rasu, yaushe ne Ibn Kathirin ainihin wato aka haife shi, tare da cewa an tattauna game da lokacin da aka haife shi, domin an tabbatar cewa mahaifin shi ya rasu hijira na da 703. To, sai wasu malamai saboda abin da Ibn Kathir ya faɗi ya ce, ni kuma ina zaton san da babana ya rasu shekara ta uku. Ku dubi abin da yake, ina zaton san da babana ya rasu shekara ta uku. To, sai malamai sai suka ce, to tun da uban ya tabbata ya rasu hijira na da 703, shi kuma ya ce yana zaton an haife shi da ainihin wato yana shekara uku mahaifin shi ya rasu, a dukkan zahiri kenan an haife shi a yaushe kenan? 700 kenan. To, wannan ita ce magana da malamai ainihin wato suka ainihin tattauna a kai. Sannan ka koma nan cikin tarjama kuma za ka ga ainihin wato malamin cikin bayanan da idan ya ɗibo bayanai ne masu tsawo ƙwarai da gaske, ya faɗi ainihin wato lokacin da al'imamu Ibn Kathirin ya ainihin rasu, sai dai kafin ya rasu ɗin ya samu ainihin wato makancewar ido. Ya rasu a ranar Alhamis 26 ga watan Sha'aban hijira na da 774, in ka duba a shafi na 26 ba gani. Al'imamu Ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi ya faɗi cewa wa kanat lahu janazatun hafila mashhura, an halarci jana'izar shi. وبسنة بوصية منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية لمقبرة الصوفية خارج باب النصر من دمشق. مقبرة دعاك رفع ابن تيمية أنا هو وصية شماء عليك inda aka rufe malamin shi nan din aka rufe shi aka cika mishi wannan wasiya. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'ar musulmi, kun ji ainihin wannan tafsiri wanda ainihin za mu fara karanta shi a yau din nan insha Allah ta'ala. To in kun fahimci wannan jama'a, kar ku manta abin da nake, za mu yi tafsiri ne ala manhajin salafil umma insha Allah. Idan muka zo za mu fara tafsirin Fatiha misali, muna so za mu tattauna matsaloli game da ta'ayyudi, game da basmala aya ce ko ba aya ba, da gwargwadon yadda. Sa'annan za mu rinka kokarin karantar da karatun ayoyin da za mu fassara. In karanta, idan na karanta sai ainihin in fassara mana, in na fassara in tsaya in dan bayyana wasu kaɗan daga hukunce-hukuncen tajwidi, sannan sai mu karanta gaba ɗaya. Ta yi ma mu iya sa wani ya karanta, to sa'annan kuma sai a zo sai a ji fassara da Hausa, sannan sai mu karanta kuma fassara da Larabci. In Allah ya so, za mu yi kokari kamar yadda Ahmad Shakir ya takaita tafsirin Noma Al'amura Musulmana a takaice, ba za mu dinga tsawaita ba insha Allah. Dangane da bayani akan hukuncen Alkur'ani, ba za mu bada muhimmanci wajen yawaita bayyana hukuncen Alkur'ani a nan ba, saboda in ba ku manta ba, mun fara talhisin tafsirin Qurtubi wanda shi ne fagen da ya cancanta a tsaya a wargaje bayanai dangane da hukuncen Alkur'ani. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Kuma ba an fara karatun wannan wuri inda ya fara daga shafi na 39 inda ya ce bismillahir rahmanir rahim. قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الشيخ الإمام شيخ المالم كوكنا شيخ الإمام الأوحد البارع malamin da yake daya tamkar da dubu, wato daya wanda babu kamar shi, albara kwararri, alhasibu mahaddaci, almutqin gogaggen malami, inabuddini madogara addini. Wadannan irin sunaye malaman salaf sun kyamace su a ce maka inabuddini ko shamsuddini ko kamaruddini ko wani abu da dinuddini, malamai sun kyamace su kwarai da gaske. Sai dai abin mamaki shi ne malaman hatta waɗanda suka damace su an koma ainihin an sanya musu waɗannan laƙuba. Kuma Ibn Taymiyya yana daga cikin malaman da ya inkarin irin waɗannan sunaye, amma sai ka ji an koma ana ce mishi ne Taqiyyuddin. Kana ɗan fediyo a cikin littafin Ijma'us Sunna ya yi tsamar wannan irin sunaye da laƙuba, amma sai ka ji ana ce mishi Mujaddiduddin. Duk waɗannan gaskiya saboda Allah malamai sun ce ba daidai ba ne. In ya zama ba daidai ba ne a sa wa wani a matsayin laƙabi, ina kuma ka haifi ɗanka ka sa mishi. Don haka ba shi daga cikin sunna sanya wa ɗayaye ire-iren waɗannan sunaye. Kenan a sa wa ɗa Muhammad, sai kuma a ce an ƙara da Shamsuddin ko Kamaruddin ko Badruddin ko Nuruddin da makamantansu. Wannan ya saba da sunna a karanta littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmad al-Bid'a wa Nafat dan Fodiyo. Abul Fida'i Isma'il ibn al-Khatib Abi Hafs, Isma'il dan liman ne hudda Abi Hafs al-kunya baban shi Abu Hafs, har yau kuma sunan baban shi Umar, kamar yadda sahabi Umar yake Umar kuma Abu Hafs. Ibn Kathir dan Kathir al-Shafi'i Mashafi'i rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Ko da kaji an ce Ash-Shafi'i ba ya da takalibanci ga mazhabin Shafi'iyya, inda ma ya tashi ne a cikin ƙasashe da kuma malaman da ke bin wannan ainihin mazhabi din. Allah ya gafarta musu. Bari dan yi wani tambayi a nan, saboda na taɓa jin irin wannan kuskure a wasu wurare, wasu musamman suna ainihin faɗi. Wannan Ibn Kathir mai tafsiri jama'a ba shi ne Ibn Kathir mai qira'a ba. Ibn Kathir mai qira'a tabi'i ne, an gano, wanda al-Imam Shatibi a cikin manzuma yake cewa wa makkatu Abdullah fiha muqamuhu wa Ibn Kathir kafir al-qawm mu'tala rawa Ahmad al-Bazzi lahu wa Muhammadin على سند وهو الملقب قنبلة. ومن ابن كثير تابعين شيني من قراءة ابن كثير
zaka ji an ce a cikin qira'ar Ibn Kathir riwayar Qunbul, to wane ne Ibn Kathir din? Wannan tabi'i ne, wannan Ibn Kathir kuwa mufassiri ne. To abin da yake ruɗa jama'a da suke sun yi can qira'a nan tafsiri sai su ɗauka mutum ɗaya ne, a mabambanta ne, wancan tabi'i ne, wannan kuma ma yana daga cikin mufassirin muta'akhkhiri ne. Ina fata an gane, sai a iya tantance al'amuran. Allah maraukakin sarki ya ji ɗanshi wa radiya anhu, kuma Allah ya yarda da shi. Da abin da yake alhamdulillahi alladhi iftataha kitabahu bilhamdi, godiya ta tabbata ga Allah da ya buɗe littafin shi da godiya. Fa qala yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu, arrahmanir rahim, mai rahama mai kuma jin kai, maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin, mai mallakar ranar sakamako. Wa qala ta'ala, kuma godiya ta tabbata ga Allah da ya gode wa kansa a cikin littafin shi, yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, godiya ta tabbata ga Allah da ya saukar wa da bawan shi littafi kuma bai taɓa sanya shi karkatacce ba, sallallahu alaihi wa alihi wasallama, qayyiman, haka ne, liyunzira ba'san shadidan min ladunhu, wannan bawa na Allah shi ne Muhammad da aka saukar mai da littafin, sai zama tsayayye ne a wajen gargaɗi da wannan littafi, ba don komai ba, don ya yi gargaɗin wata azaba mai tsanani yadda za ta zo daga Allah. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat, sannan kuma shi tsayayye ne akan albishir da yake yi ga mu'minai waɗanda suke aikata ayyuka na gari, anna lahum ajran hasana, cewa mu'minai suna da ainihin lada, kyakkyawan lada. Allah ya bamu makifina fihi abada, wannan lada da sakamako kyakkyawa mu'mini za su zauna a cikin shi har abada, wato aljanna. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada, sannan shi wannan annabi ya kasance mai gargaɗi ne ga waɗanda suka ce Allah ya riƙi ɗan wani yanayi da shi nashi, malahum bihi min ilm, ba su da wani ilimi game da wannan magana da suka danganta wa Allah. Wala li abaihim, iyayensu ma da suka gabar musu da wannan magana ba su da ilimi daga Allah game da ita. Kabarat kalimatan takhruju min afwahihim, wannan magana tana da girman nuni da ke fita daga bakunansu. In yaquluna illa kadhiba, ƙarya kaɗai suke faɗi suna dangantawa ga Allah. Waftataha khalqahu bilhamd, sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya fara halittar shi ya kuma buɗe halittar tashi da godiya. Fa qala ta'ala, Allah yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur, Allah kuma shi ya sanya duhu da ainihin haske, duk inda ka ga duhu da haske daga Allah maɗaukakin sarki ne shi ya halicce su. Sunnan labina kafaru bi rabbihim ya'dilun, amma kuma duk da Allah ne ya halitta, sai ga kafirai suna daidaita Allah da wasu waɗanda ba su suka halitta ba. Waqtatanahu bilhamd, kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya fara halittar shi da godiya, ya rufe halittar tashi da godiya. Fa qala ba'da an dhakara ma'ala ahli aljannati wan nar, bayan da Allah ya faɗi makomar 'yan aljanna da 'yan wuta, sai ya ce wa tara almala'ikata hafina min hawli al'arsh, za ku naka ga mala'iku suna kewaye da ainihin al'arshi, yusabbihuna bihamdi rabbihim, suna godiya suna masu tasbihi ga ubangijinsu. Wa qudiya bainahum bilhaqqi, an yi hukunci ko za a yi hukunci tsakaninsu da gaskiya. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin, sai kuma a ce alhamdulillahi rabbil alamin, wato bayan 'yan wuta sun shiga wuta, 'yan aljanna sun gama shiga aljanna, mala'iku suna maƙalƙalar kewaye da al'arshin Allah suna ta tasbihi suna godewa Allah, duk an gama hisabi, ɗan wuta ya tabbata a wuta, ɗan aljanna ya tabbata a aljanna, sai kuma ka ji an ce alhamdulillahi rabbil alamin. Kaga Allah ya fara da alhamdu ya rufe da alhamdu.
ولهذا قال تعالى برهك الله يجي هو الله لا إله إلا هو الله شيني ونندبا وندي تنتنت أبوتا وسيشي له الحمد في الأولى والآخرة شيني يتنتنت بوديا تن أكرن فركو هركرن كنشي تن أبونيا هاللاهرة تن أفركم هلتا هكالشن هلتا وله الحكم hukunci da Allah madaukakin sarki yake babu wanda ya isa hukunci wa ilayhi turja'una kuma da Allah makomar ku take baki daya kuma wannan aya ta tabbatar da magana cewa godiya ta tabbata ga Allah tun daga farko har ƙarshe tun daga duniya har lahira kama qala ta'ala kama qala kuma kuma yadda Allah yake alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi godiya ta tabbata ga Allah wanda yake mallakar abubuwan da ke ko halittun da ke cikin sammai da ƙasa yana bil hamdu fil akhira Allah shi yake da cancantar godiya a lahira wa huwa al hakim al khabir Allah shi ne gani kuma Allah shi ke babu labari yana bil hamdu fil ula wal akhira dan haka godiya ta tabbata ga Allah tun a farko har ƙarshe ai fi jami'i ma khalaqa wa ma huwa khaliq wato godiya ta tabbata ga Allah ga dukkan halittun da yayi a baya da kuma halittun da zai zo yayi su a nan gaba huwal mahmud fi zalika kullihi Allah shine ya cancanta da agodewa a cikin waɗannan halittu baki daya kama ya qulul musalli kamar yadda mai sallah in ya miƙe yake cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah ubangijin mu godiya gare ka take من السماوات ومن الأرض ذاك يترن تاجدها كملء بفتها ذاكناك إيتوا من السماوات ومن الأرض بوديار بتشك سميد كفا يملء ما شئت من شيء بعد فمن بوديار تنامي كفا شوى تشك وسأبوبوانا باين سند كفا ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس كما يبدو أيهما تكنسى وأن الجنة من فاشد شاكر إذكا حكا كما ذا أكنسى ويأتو ذا أسكى وأن الجنة تسبيحه لألا وكما قدوا بألا أي يصدقونه أن الجنة ذا سلمت أبودي وألا ويحمدونه ذا سلمت أبودي وألا wasu rinka tasbihi suna gode wa Allah adada anfasihim da gargadan numfashinsu da gargadan numfashin ƴan aljanna da gargadan godiya da tasbihi ga Allah lima yarawna min azimi ni'amihi alaihim saboda girman ni'imomin Allah da suke ganin Allah ya yi su wa kamalu qudratihi da kuma cika ta ainihin ikon Allah wa azimi sultanihi da kuma girman mulkin Allah wa tawali minanhi da kuma irin bayoyin Allah da ke biye bayan wannan suwaccan wa dawami insanihi da kuma dimantacciyar kyautatawa Allah kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake innal ladina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim wallahi waɗanda suka yi imani da Allah suke aikata ayyuka nagari ubangijinsu na shiryar da su saboda ainihin imaninsu ya shiryar da su a nan duniya a ranar lahira ya shiryar da su zuwa ga aljanna ta jiri min tahtihim al-anhar ko fi jannatin na'im aljannatin da za su shiga zai zama ƙoramu suna ainihin gudanuwa a ƙarƙashin waɗannan aljanu an aljannatai da'awatuhum haka ne da'awahum fiha subhanaka allahumma addu'o'insu da za su rinka yi ga Allah za su rinka cewa tsarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu wa tahiyyatuhum ko fiha wa tahiyyatuhum fiha salam sannan kuma gaisuwar su da za su rinka cewa salamun salamun wa akhiru da'awahum sannan addu'ar su ta kance yan aljanna kenan bayan sun gama godiya da tasbihi da sallama ƙarshe sai ka ji suna cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu walhamdulillahi alladhi arsala rusulahu godiya ta tabbata ga Allah da ya aiko da manzannin shi mubashshirina wa munzirina manzannin suna masu albishir suna kuma masu gargadi لأن لا يكون للناس على الناس حجة بعد الرسل جن كبا على الله حجة بعد الرسل جن كبا متاني سسام أولهم واتو يتحجى بذات كفا وألا با ونيا أيكودا نوزنين وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل ما لن يشي ألا مدعك كنسان كي يتأيكودا النبايا har yace ke su da annabin nan wanda yake ummi wato annabin da ake danganta shi zuwa ga al'ummu cewa yana nan kamar yadda uwar shi ta haife shi amma kuma a irin wannan siffar yazo da abin da waɗanda malamai suka karantar da su suka gagara ya ainihin wato ƙaryata wannan abu ma'ana al'ummi shine nisbatun ila al-ummi ba nisba ce zuwa ga ummul qura ba dan wasu sun taba shirme suna fadin cewa ai ana danganta annabi ne zuwa ga al-ummi saboda shi mutumin ummul qurani ba zai yi ba idan mudafin mudafin ilayhi yanzu za a danganta mutum ba a danganta shi zuwa ga mudafin din sai zuwa ga mudafin ilayhi dan haka ba sai a ce mishi annabiyul qurawi amma ba wai annabiyul ummi ba amma abin da ake nufi da al'ummi nisba ce ila al'ummi an danganta shi zuwa ga ainihin mahaifiyar shi wato yadda mahaifiyar shi ta haife shi haka yake bai iya rubutu da karatu ba amma a wannan siffar kuma yake da ilimin da masu rubutu da karatu ba su da shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama al-arabi annabin da yake balarabe al-makki dan makka al-hadi haka nisbar take al-makki al-makkawi da ake cewa jama'a wannan galgaliya ce larabcin da ya rakkabu ba daga nan ai ake cewa al-makkawiya makawiya da kuke sawa a sama sai a ce Aisha sai a ce al-makkawiya Aisha yar Makka to wannan lahani ne sai dai Aisha al-makkiya yar Makka amma ba makkawiya ba to haka ba al-makkawi ba amma al-makki ina fatan an gane الهادي لأوضح السبل النبي لكي شريوا وحنية دتفي قوة حنية فتوى سلليدة جسكين هنيوي أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن الله يأيكوش زيادة دكا هلتو بجسكين هلتوش متعنيد الجميع من لدن بعثته إلى قيام الساعة تندد أيكوش هالدنيا تتاشي كما قال تعالى كما يد الله يتي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فتياكو متاني ني طن أيكن الله نزوى غريكو باكي أينكو الذي لقو ملك السماوات والأرض الله ونديك دئيكو سميد قفا لا إله إلا هو يحيي ويميت الله باب وني أبن بيتا يا أبسا جسكي أبا تنشمتا سيشي شيني راويا فركي وندا إلا يوى shi ne ainihin mai kashe wanda ya so ya kashe fa'aminu billah don haka ya ku jama'a baki ɗayanku ku yarda da Allah wa rasulihi ku yarda da manzon shi annabiyul ummi annabin nan nashi mai girman daraja allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wanda shi wannan annabin shi da kanshi yayi imani da Allah yayi imani da duk kalmomi da ayoyin Allah yattabi'uhu ya ku jama'a ku bi wannan annabi mai girman daraja la'allakum tahtaduna lallai in kun bi shi za ku zama shiryayyu Allahu akbar wannan na daga cikin ayoyin da Allah ya kurbanta annabin shi ya kira duniya gaba daya don haka wallahi tallahi musulmi su tashi su yaɗa bishara Allah duk duniya babu waɗanda suke da saƙo daga Allah ingantacce wanda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa wannan sakon na mutane ne gaba ɗayan su ku dubi abin da magana take cewa ya ayyuhan nas ita kadai ta isa ta nuna cewa sakon na dukkan mutane ne sannan sai ce inni rasulullahi ilaikum jami'an ni dan aikan Allah ne gaba ɗayan ku ya aiko ni zuwa gare ku Allahu akbar صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الآخرة والأولى وقال تعالى ومولي الله يتي لأنذركم به ومن بلغ ياكو جماعة النبي يتي دكو
an ba mu wannan littafi ne don yi muku gargaɗi da shi wa man balagha da kuma duk wanda sako ya isa gare shi. Wannan aya tana tabbatar da cewa ba a yin gargaɗi, ba a yin wa'azi sai da abin da Allah ya saukar. Duk wata magana duk daɗinta sai dai ta zama sharhin wa'azi da za a yi da magana Allah, amma magana Allah ita ce a bar wa'azi ita ce madogara. Haka ya faɗi a cikin wani wuri yake cewa kul inna ma unzirukum bil wahyi, ina muku gargaɗi da wa'azi ne da wahayi. To ba a yin wa'azi da komai sai da alqur'ani da sunna. To bayan nan babu laifi sai a yi sharhi, a yi bayani, a ƙara haskaka abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa da kalmomi masu sauƙi da gargaɗin hankali da fahimtar waɗannan mutane. Sannan sai ya ce wa man balagha, da wanda wannan saƙo ya isa gare shi. Wannan ƙarshen aya jama'a ƙalubale ce a kan musulmi su tashi su isar da saƙon Allah. Don haka abin mamaki jama'a, a yau za ka je ƙasa Amerika ka ga akwai hurriya ta da'awa, za ka ga waɗanda suka musulunta sun kafa ƙungiyoyi suna cewa babu wanda ya fi dacewa ya yi wa waɗanda ba su musulunta wa'azi ba sai wanda yake sabon musulunta ne. Haka suke cewa, sai su ce domin su suka san abubuwan da suke damunsu, su suka san irin kalmomin da ba su faɗa wa mutum. Wani in yi musulunta za a jiya aje shi ne duk dattawan ainihin wato family ɗin, duk dattawan dangi sai su taru tare a dube shi. Wannan ya ce idiot, wannan ya ce stupid, wannan ya ce you are a complete fool. Zazzage shi kawai sai su watse su fita. To duk irin waɗannan kalmomin kai da ka koyi turanci kai da za ka jin zafinsu, sai suke cewa irin waɗannan kalmomin kan sa wasu matasan da 'yan mata in sun musulunta sai su koma. Na haka to wanda ya musulunta aka yi mishi irin wannan farmaki ya haye, to ya dace ya je ya kira wasu da musulunci, in sun musulunta kuma ya ba su shawarwari da nasihohin da ba su sa ya ɗaure zuciyarsu. Sannan sai ka ga mutum ya musulunta jama'a Amerika, sai ga lasifika irin wannan zai kama ya riƙe ya tsaya a bakin street, ya dawo daga aiki da la'asar sai ga ya riƙe lasifika haka. Me yake cewa jama'a? Kawai jama'a ne fa suna dawowa da aiki daga kasuwa da ɗan tasi da masu shaguna, yana ce musu ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta. Kawai abin da yake cewa kenan, ku zo ku musulunta, ku zo ku musulunta. Saboda yana da yaƙinin musulunci ba mugun abu ba ne. Don me za a yi kyamar yaɗa shi? Jama'a ba kwa jin yau ɗan banza karin maganar da suke cewa suke yi, me Obama ta goya abinta balle ne shege? Karin maganar fa'alal aksu ne, amma sai suka juya shi. Me shege ta goya abinta wanda bai da uba na halal? Balle ne uba, asalin karin magana kenan. Amma 'yan zamani sai suka juya sai ta ce me Obama ta goya abinta balle ne mai shege? Wato shegen ma ya fi mukami kenan. To jama'a, idan za a samu evangelist, idan za a samu evangelism, idan za a samu evangelist bus, evangelist van, evangelist caravan, a samu tawagar jama'a, kaga mutum ɗari sun taho, cikinsu akwai likitocin ido, akwai na haƙori, akwai malamai, akwai masu noma, akwai kaza, su shiga ƙauye da sunan su ainihin wato caravan. Wai karabka ce ayari ne na da'awa zuwa ga addinin Christianity. In kuka je me matsalar ku, kuna da kutare sai su ce ga likitoci cikinsu, kuna da makafi ga likitoci, gonakinku da matsala sai su ce ga likitoci, su kwana bakwai suna maganin matsalolinku sai su ce ku taru, sun taho ne daga Annabi Isa ya aiko su. Ku dubi amma Qur'ani me ke ce mana, cewa yake wa man balagha, don in yi wa'azi da wannan alqur'ani da kuma wanda saƙo zai isa gare shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai rayu ne har duniya ta tashi? Ko ɗaya. Wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin. Annabi bai zo don ya rayu ba, kafin shi manzanni sun zo wasu an kashe su wasu sun mutu, don haka shi ma ma jaza alal musli fa jaizun alal munafiq. Duk abin da yake da annabawan ne zai iya yiwa gare shi, don haka in ya mutu ko an kashe shi sai ku ci gaba da addini. A ƙarƙashin wannan jama'a isa musulmi ba za su zama suna da alfaharin yaɗa bishara ba. Bishara ce wannan, nuna muke da bishara ta gaskiya, domin shi kanshi annabin na daga cikin siffar da ainihin muka ji cewa ya zo ne ya zama basiran wa nazira, ya isar da saƙon Allah na alheri. Me yasa jama'a musulmi suke ta baya baya? Ku dubi duk tashoshin NTA gaba ɗayansu, gaba ɗaya na Najeriya, da tashar Channel News, da tashar AIT, da tashar ainihin wace ce duk waɗannan tashoshin ana yaɗa evangelism in the official language in the name of English. Amma addinin musulunci fa sai wasu ustazai ne ɗan kaɗan waɗanda suke ƙarfi, iya ƙarfin biyarsu da ƙarfin aljihunsu ba tare da taimakawar kowa ba, su ne za gansu a tashar AIT ko a ƙarshen ainihin wato azumi, suna bayyana a waɗannan tashoshi, suna ɗan ba da darussa game da addinin musulunci da turanci. Nasa ba za a sanya tafsirin alƙur'ani da fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tashoshin NTA da turanci ba. Ka dubi local station irin Zaria, Azare, Katsina da sauransu, sai ka ga the local churches da ke wurin suna isar da saƙonnin su da harshen turanci. Nasa ba za a yi haka da turanci a ƙasashenmu ba. Annabi ne sai ya tura sahabin shi zai koyo wannan yare na turanci, don ka san albarkar shi ya zo don yi amfani da shi wajen da'awa. Ashe muna da dalilin da ko da ba za mu koyi kowane yare a duniya don yaɗa da'awa ba, mu je mu koyi yaren turanci da yaren aramai da yaren latin. Mafi yawancin mujtahidan musulunci irin su Ibn Taymiyya, irin su Ibn Hazm, dukkansu sun je sun koyi turanci da yaren latin da yaren aramai don su yaɗa wannan da'awa ta addinin musulunci. Me yasa a yau wasu malaman mu ne ma a ƙasashen nan suke ƙyamatar da mutane game da koyon turanci? Turanci ba abin ƙyama ba ne jama'a. Sannan ko kun san cewa a dukkanin yaɗa manufofi na duniya yau kaf a duniya, addinin musulunci shi ne a sahun baya wajen yaɗa tashi manufar a intanet, domin adadin abin da ake yaɗa na manufofin musulunci har yanzu bai kai 10% ba, kwantiya ta maguzanci da mutanen China da India suke yaɗawa a kan intanet, kwantiya ta yahudanci da kristiyaniti da kiristoci da yahudawa suke yaɗa a kan intanet. Dole ne al'umman mu ta musulmi mu tashi mu faɗaka. Duk ne mana sharhi ne a kan wannan aya da ainihin Allah yake cewa li'unzirakum bihi wa man balagha. Wannan alqur'ani an saukar min da shi ne don in muku gargaɗi da shi da kuma wanda saƙo zai isa gare shi. Allah madaukakin sarki ya mana taimako, don haka sai ya ce faman balagahu hadha alqur'an min arabin wa ajamin wa aswada wa ahmara wa insin wa jin wa jan fahuwa nazirun lahu. Wanda duk wannan qur'ani ya isa gare shi, balarabe ne shi ko ba balarabe ba, baki ne shi ko ja, mutum ne ko aljan, to daga wannan lokaci alqur'ani ya zama mai gargadi gare shi. Walihada qala ta'ala, dan haka Allah ya ce wa man yakfir bihi min al-ahzab fan-nar maw'iduhu. Daga cikin kungiyoyin kafirai na duniya waɗanda duk suka kafirce wa alqur'ani, to wuta ita ce abar alƙawarinsu. فمن كفر بالقران ممن ذكرنا فالنار موعده. wanda biya kafin cewa alqur'ani daga cikin wadanda muka ambata, balarabe ne ko gaggari ne, baki ne ko jami, mutum ne ko aljan, to wuta ce na komashi. binassi Allah ta'ala, da maganar nassin Allah na daukakin sarki, kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce fadharni wa man yukadzibu bihadha alhadith. Banni da wanda yake ƙaryata wannan magana ta Allah,
فنستدرجهم من حيث لا يعلمون زام تتاكلوا مسو تئند أينهم بس سبيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنكم من الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي بعثت إلى الأحمر والأسود أن أيكون يزوى جرفاتا ببكرفاتا. wannan hadisi da shi malamin yace ma'anahu sabitun binna hadisin rawahu muslim da shi a kasa nake karanta yace ma'anar shi ta tabbata a tattariyar hadisin da muslim ya rawaito a mujalladi na 1 shafi na 147 an jabir daga jabir wa akhar haka nan ya sake zuwa a cikin wani hadisi rawahu ahmad fil musnad wanda ahmad ya rawaito shi a musnad alamba ta 2,250 da shida da ainihin wato a 2,256 da 2,742 an ibn Abbas daga ibn Abbas kun ji annabi ya ce an aiko shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama zuwa ga jarfata ba bakarfata. qala mujahid babban malamin tafsirin tabi'ai mujahid ya ce والجن وتفسر الأحمر والأسود ما نبتع متانيد الجن فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول إلى جميع الثقلين نهاك شيما ذن الله بن أي كان الله زواج دكا هل توجد دين الله الإنس والجن مبلغا عن الله ينام الإسر وابد الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز abubuwan da Allah ya mishi wahayi na ainihin wato wannan littafi kasaitaccen littafi alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wanda barna ba ta zuwar wa wannan littafin ta gaban shi wala min khalqihi haka barna ba ta zuwar mishi ta bayan shi wa ko min khalqihi ba ta zuwar mishi ta gaban shi ko ta bayan shi tanzilun min hakimin hamid wannan littafi saukakke ne daga yin Allah wanda yake gwani ne kuma wanda ya cancanta da a gode mishi. waɗannan ayoyi fa Ibn Kathirin yana ta kawo su ne a matsayin sharar fage ina fassara su ne ba tare da an tsaya an jibiye su keke da keke ba domin dukkansu za a zo kan fassarar su a cikin wannan karatu insha Allah. don haka sai ya ce waqad a'lamahum Allah fihi haƙiƙa Allah ya sanar da bayin shi a cikin alqur'ani عن الله تعالى أنه مددهم فيه إلى تفهمه شواء الله مدعوك تنسل كيواني لبايشي بس الطيع سفهم كيواني للتافي فقال تعالى الله يتي أفلا يتدبرون القرآن متاني باس الطيع يصل ردع القرآن لي ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا ai qur'ani ba Allah yake ba ba an samu sabani ne yawa a cikin shi mana wannan sabani da za a samu a cikin littafi kuma a ce littafin Allah ne dalili ne akan cewa ba littafin Allah ba haka dukkanin littafin Allah wajibi ne ya tsarkaku daga contradiction the conflict the confusion dole zama babu kai babu rikici babu ruɗani a cikin shi wannan siffa ce lazima. wa qala ta'ala Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka littafi ne muka saukar maka mubarakun li albarka liyadabbaru ayatihi domin su al'umma su tsaya su lura da ayoyin shi waliyatadhakkara ulul albab kuma masu hankali su tsaya su yi tunani wato lurar ana kiran kowa da ya lura amma kuma tunani sai masu hankali haka duk wanda kaga ya shirye to yana da hankali ne kuma Allah ya so shi da rahama. wa qala ta'ala sannan Allah yace afala yatadabbarun alquran mutane ba sa lura da alquran ne am ala qulubin aqfalha ko kuwa zukatansu ne aka sanya makullai wanda qur'ani ba ya shiga. jama'ar musulmi kun ji shimfiɗar Ibn Kathirin dangane da tabbatar da godiya ga Allah da shimfiɗar Ibn Kathirin dangane da siffanta annabi cewa ya zo ne don isar da saƙo da kuma shimfidar Ibn Kathirin game da cewa isar da sakon nan to yanke hanzari ne ga duk wanda sako ya je gare shi. Sannan mun ji shimfidar Ibn Kathirin dangane da wajabcin fahimta Al-Qur'ani ko to waɗanne hanyoyi ne ake bi wajen a fahimci Al-Qur'ani a isar da sakon a yaɗa shi a yi tafsirin shi. Sai ya ce falwajibu ala al-ulama'i al-kashfu an ma'ani kalamillah, abinda yake wajibi ga malamai shine su tsaya su buɗe maganar Allah su fassara ta ga jama'a, wa tafsiru zalika, da kuma yin bayanin waɗannan maganganu na Allah ta hanyar tafsirinsu, wa talabihi min mabanihi, da kuma neman tafsirin littafin Allah daga duk inda suke zaton za su samu. A matsayinka na malami wajibi ne ka san Al-Qur'ani, wajibi ne ka fassara wa jama'a shi, wajibi ne ka yi bayani. Amma shi ilimi ba a samun shi saboda girman shekaru ko saboda dadewa a duniya, sai an je an koye shi. Don haka hadisi ya zo sahihi da riwayar al-Imam Abu Dawud da Darqutni da Ahmad, annabi ya ce innamal ilmi bitta'allum, ilimi sai an koya. To sai Ibn Kathir ya ce don haka tunda wajibi ne malamai su fassara Al-Qur'ani ko, to wajibi ne su je su koyo tafsirin Al-Qur'ani daga duk inda suke zaton za su samu, balle sun samu yaqinin inda za su samu fassara kenan. A matsayinka na malami dukkanin inda ka san in ka je za ka samu tafsirin Al-Qur'ani a wurin malamai wajibi ne ka je. Duk inda kake tsammanin in ka bincika zai taimake ka wajen kyakkyawar fahimta ga Al-Qur'ani wajibi ne. Malam ya ce wa ta'allimi zalika, wajibi ne malamai su koyi tafsiri, wa ta'allimihi kuma su koyar da shi, domin ba zai yiwu kawai irin yadda ake wa tafsirin Al-Qur'ani musamman da azumi a ƙasar nan ta Hausa irin wannan karan tsaye ba jama'a. Ka ga mutum saboda lalacewa da ɓalɓalcewa ya kallafa wa kanshi zai yi tafsirin Al-Qur'ani a halin bai koya ba, sai ka ga saboda tsabar shiririta sai ga yau yana tafsirin Jalalain ne ko Rabbul Azham, yana karanta ainihin matara ayar ce ma ba tafsirin ba. Idan ya fara fassara aya ya tsaya a wani wuri yana sharhi, dole ne ya sa hannu ya daƙile wurin da ya tsaya, in ba haka ba kuwa in ya dawo bai na san ina yake ba. Ko kuma ka ga mutum zai karanta Rabbul Azham sai ya je an yi mishi wasalin wuraren da biyo ko da fensiri, nisa ba zai je nemi ilimin nahwu da sarf da balagha da adab, nisa ba zai je koyi ilimin ulumul Qur'an ba, nisa ba zai je koyi ilimin usulut tafsir ba, nisa ba zai je koyi ilimin da sai da su ne ake fassara Al-Qur'ani ba. Jama'a kun fahimci rashin sanin girman darajar Allah da rashin sanin girman darajar littafin Allah? Yanzu misali constitution na ƙasafa ba a yadda ko da professor a cikin harkar turanci ko syntax ya ainihin ɗauke shi ya fassara ba constitution na ƙasa, har sai ka je ka yi lafiyayyen digiri na shekara biyar a kan ilimin lauya, ka samu gogewa ta musamman, sannan ka zama ne ka zama ainihin lauya ne kai masanin constitution. Ba kan aka ce paragraph kaza kaza kaza, to kai ne kawai za ka iya translating, kai ne za ka iya ba da interpretation. Ordinary lawyer da ya karanta commercial law ba shi da takhasus, ba shi da specialization a kan ainihin constitution, ba a yarje mishi ba fa ya ba da ainihin interpretation na constitution. Tsakani da Allah malamai ku ji tsoron Allah, da ka zauna kana tafsirin Al-Qur'ani don girman Allah a wurin wa ka koya, ko ka kawai don kana da digiri a harshen Larabci ko kana da digiri a Islamic studies, tsakani da Allah digirin harshen Larabci da Islamic studies musamman irin wanda ake bayarwa a Najeriya ya isar da zama dalili ga wanda ya graduating an ba wannan course din ya iya fassara Al-Qur'ani? To dole ne fitintinu su taso nan a ƙasar mu jama'a, saboda an ki a mutunta ilimi. Abinda malam yake cewa a nan wajibi ne malamai su fassara wa jama'a littafin Allah, amma ta wannan wajen cin in ka dube shi
to ka tsaya ka dubi wajarcin ka koya tukuna ya fi muhimmanci fiye da wajarcin ka karantar. Ba yadda mutane suke ganin wajibi ne su karantar, suna ganin wajarcin su nemi ilimi ba matsalolin da ake samu ba a same su ba. Amma sai ka ji mutum ya zauna yana cewa to ba su da wani malami da zai musu tafsiri, ya za a yi a bar su haka? Sai a bar su haka a je a samu wanda zai yi, ko kuma a ɗibe su a kai su inda za su je tafsiri. Amma ba dalili ba ne kai baka iya ba ka ce za ka je kai nazarin fassara ta Turanci ne, ko za ka je kai nazarin fassara ta Hausa, ko za ka je ka saurari kasar ɗin wani, sannan kai kuma ka ɗauko ka zo ka ce da haka za ka fassara littafin Allah. Tsakani da Allah jama'a ba a mutunta Allah ba, ba a kuma yi wa littafin Allah adalci ba, saboda babu inda za a tafi bayani dangane da abin da ya shafi harka ta har hada magunguna, wato pharmacist. Ka je ka samu wanda ya karanta electrical electronics engineering a ce shi ne zai ba da paper deliberation a wannan wuri. Tsakani da Allah sai a ce ba a yi wa paper din adalci ba, takardar ba a yi mata adalci ba wajen deliberation ko kuma wajen presentation. Haka fa ake wa littafin Allah a kasan nan jama'a. Tsakani da Allah an kai yanzu a nan garin jama'a a tashar talbijin ɗin garin nan aka fara sa wannan tafsirin bana, abin ya ba ni mamaki da na gani jama'a, wanda ta kai matukar da yanzu ba ana maganar ya karanta tafsirin Jalalaini ba ne, ana maganar ayar Qur'ani ɗin in aka karanto mishi ita in yi bira-bira-bira sai ce mu je ta gaba, mu je ta gaba, a karanto ta gaba ya ji ita ma da nauyi, sai ce karo ta gaba sai fassara ta shi kenan sai wuce, sai gyara tabaran shi ta duru-duru. A nan garin nan da ake cewa Zaria birnin ilimi, tsakani da Allah tukuna an mutunta garin kafin a kai da shi Alkur'ani, kuma wannan a MTA ne, kuma wannan masu mulkin gari ne da alhazan birni suke ba da kuɗi a sashi a gidan talbijin. Tsakani da Allah wannan yana wakiltar irin ilimin da ke Zaria kenan. Allah kiyaye, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don haka malam yake cewa abinda yake wajibi ga malamai shi ne su tsaya su bayyana wa mutane ma'anar maganar Allah da tafsirinta, kuma su nemi wannan ilimin, sannan kuma su karantar da haka, wata alimi ne kuma su karantar. Kenan wajibi ne ga duk wanda ya iya shi kuma ya fito ya karantar, don na daga abin da ya buɗe wa waɗannan ɗan a caɓa ƙofar su zo suna tafsiri jama'a. Akwai wasu waɗanda suke gobaggu ne, zakakurai ne, su kuma sai shaitan ya biyo musu ta wata hanya cewa ka fito kana tafsiri ana ɗauka a kasar ko ana sawa a rediyo ko a talbijin, to kuma wannan ruwa ce. Don haka da shaitan ya biyo musu ta haka sai suka ce su kuma dalilin da ya sa ba sa tafsiri kenan don kada firiya. To bayyanar rashin bayyanar irin wannan a fahar tafsiri, a fagen tafsiri, shi ya baiwa waɗancan danar su zo su ce za su yi tafsirin jama'a. A jihar Zamfara an taɓa ɗillo da wani tsari na cewa babu wanda zai yi tafsiri sai ya je ya zauna gaban manyan malamai sun jaraba shi. Wani malami sai ya zo, dattijo ne, ya kai shekara 70 kuma ya ce ya shekara 40 yana tafsiri da Jalalaini. Da ya zo sai ya zo wurin jarabawar don yana son ya samu certificate ɗin, sai ya samu an ɗan fita shakatawa. Daga cikin malaman da ke yin wannan jarabawar yana zaune a kofar masallacin ko kofar ajin, sai shi wannan dattijo ya same shi, yaro barka da hutawa, sai mishi ba barka da zuwa. To nan ne aka ce ana